وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك مدونا من مجينا لانر السبر شرند الآية بوات محرم هجرة مائكي صلى الله عليه وآله وسلم دموتين تليه إلى عشرين دموتين تليه إلى ثلاثين wanda kuma yazo daidai da 17 ga watan 1 shekara ta miladiya 2009 a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih a inda muke wannan shine kuma na nawa na 85 inda zamu tashi kan hadisin Nana Aisha Allah ya kara mata yarda kuma sai hakuri yau zan takaita karatun saboda ina mu ba za mu ja karatun da tsawo ba in mun karanta hadisin Aisha ya isa malaiki an Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallama yu'jibuhu at-tayammun fi tan'ulihi وترجله وطهوره وفي شأنه كله حديثي دغا عائشة الله يقال متى يردا تتي كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي يعجبه التيمم فاروا da dama yana bashi sha'awa fi tana'ulihi wajen sanyata kalmansa wata rajulihi da wajen shati gashin kansa wa tuhurihi da kuma tsarkinsa wa fi sha'nihi kullihi da kuma cikin dukkanin al'amarinsa hadisi sahihi da Imam al-Bukhari ya kawo shi a wannan littafi na kitabul wudu inda yake so yayi hujja da shi akan fara wanke gaban dama akan gaban hagu a yayin da za a wanke hannaye ko za a ainihin wanke kafafuwa a fara da dama sannan hagu Aisha Allah ya kara mata yarda tana bayar da labarin yanayi na Annabi sallallahu alaihi wasallama tace kana annabi sallallahu alaihi wa sallama yu'jibuhu at-tayammun a wasu riwayoyin tayammun duk ma'anarsu daya farawa da dama yana bashi sha'awa at-tayammun din shine fa'id farawa da dama yana bashi sha'awa domin dabi'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama kana yuhibbu al-fa'l al-hasan yana son kyakkyawan alfanu wato yana duba al'amura yayi musu kyakkyawan fata yayin da ya gansu lokacin da zai yi sulhul hudaybiya da aka turo Sahal ibn Amr a matsayin wanda zai wakilci Qurayshawa a zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallama a zane yarjejeniyar hudaybiya lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaishe sai ya ce sahalallahu amrakum saboda kasancewarsa sunansa Sahal yace ubangiji zai sauke al'amarinku to annabi sallallahu alaihi wasallam yana son wannan yu'jibuhu al-fa'lu al-hasan wal kalimatu at-tayyiba kalma mai kyau al-fa'lu yana bashi sha'awa to kuma kun san abinda duk ya shafi dama to ana yi masa kallon albarka duk abinda yazo ta dama ya shafi bangaren dama to ana yi masa kallon albarka shi yasa ma larabawa sukan kirawo albarka da al-yumnu kun ga duk kalma ce da ta samo asali daga al-yaminu din ko al-yaminu din daga kalmar al-yumnu din aka samu ta. Al-yumnu yana nufin albarka. Saboda haka al-yaminu wani bangare ne wanda yake da albarka. Kamar yadda Allah ya ce wana dainahu min janibi turil aymani. Da Allah ya tashi kiran annabi Musa alaihi salam ya gana da shi, sai ya gana da shi ta bangaren dama na dutsen Turu, ba ta bangaren hagu ba. Kuma ƴan aljanna bai ake ce musu ashabul yamini. Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Kaga abinda duk ya shafi dama wani abu ne wanda yake da albarka. Shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin sifa ta Ubangiji, hannayen Ubangiji, sai ya ce wakilta yadaihi yaminun, wakilta yadaihi yaminun, duk hannayensa dama ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗar ladabi ga wanda yake cikin sallah, idan zai tofar da yau kai ya tofar a damansa. La yamsuqanna ahadun fil masjidi, ba afuwar yi ba a sallah ba, in yana cikin masallaci zai tofar da abin nan, kada ya tofar da wani abu a cikin masallaci, ko kuma ya tofar musamman a bangarensa na dama. Ce la yamsuqanna ahadukum bi yaminihi, wannan duk yana nuna maka falalar dama. To shi ne Aisha Allah ya kara mata yarda, Allah ya kara mata yarda, take ce mana Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yujibuhu tayammulu, duk abinda ya shafi dama yana bashi sha'awa. Sai tace fi tanaulihi, wajen sanya takalminsa. A watar wayar akwai tsarin kalmar mastata'a, yujibuhu tayammulu mastata'a. Yana nan a cikin Bukhari, yujibuhu tayammulu mastata'a, farawa da dama yana bashi sha'awa, gwargwadon iyawarsa, gwargwadon ikonsa. Domin ya nuna maka idan akwai wani uzuri da zai hana farawar da dama, wannan babu komai. Kamar mutumin da hannun damansa babu a yanke shi, kaga dole da hagun zai yi. Ko kuma ya ji rauni a daman, kaga dole da hagu din zai yi. To matukar dai zai iya yi da daman, to yakan yi da daman, sai dai in abin ya gagare shi. Shi ne amfanin tsarin mastata'a din a cikin ruwayar. Fi tana'ulihi, a wajen sanya takalminsa. Tana'ul ainuf sunna'alaini, sanya takalmi, wato ya fara sanya kafar hagu, kafar dama kafin kafar hagu. Idan ya zo cire takalmi kuma ya fara cire kafar hagu kafin ya cire ta dama. Hadisi ya tabbata cikin sahihaini daga Abu Hurairata, Allah ya kara masa yarda, manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamini wa idza naza'a falyabda' bil shimali litakun al yumna awwalaha tun'alu wa akhiraha tunza'u. Haka yazo a cikin Bukhari a kitabul libas. Manzo sallallahu alaihi wasallam yace idan ta'ala ahadukum, idan ɗayan ku zai sanya takalminsa, falyabda' bil yamini, to ya fara da sanya kafar dama. Fa idza naza'a, idan kuma ya tashi cire takalmin, falyabda' bil shimali, ya fara cire kafar hagu. Yace litakun al yumna awwalaha tun'alu, wato kafar dama ta zama ita ce za a fara shigarwa cikin takalmi, wa akhiraha tunza'u, ita ce za a fara cirewa. Al-Hulaymi, wani ne daga cikin malaman sunna, yake cewa wa wajhu liftida'i bishimali, dalilin da yasa aka ce ka fara da hagu lokacin cirewa, domin sanya takalmi karamci ne, karrama kafacci, wato karrama kanka ne ka yi tafiya da takalma. Aga ga ko da yaushe ba ya sa takalmi, za a cewa ko yana cikin wani hali ko kansa ya san shi. Duk da cewa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama don koyar da tawalu'u, wani lokaci yakan tafi masallacinsa ba takalmi ba, ya je ba takalmi ya dawo ba takalmi, don ya nuna wa mutane tawalu'u. Sheikh Muhammad Salih ibn Uthaymeen Allah ya ji kansa ya kasance wani lokaci haka yake fitowa da gidansa ya fito ba takalmi har masallaci ya koma ba takalmi to wannan a society da aka san sunna a society da yanzu ake tafafutuka a kafa sunna karka yawo ba takalmi ai shikenan sai a ce to kun gani kuma addinin nasu kuma inda ya nufa yanzu kuma takalma ba da muke sawa za su ce bid'a ce takalma ba za su ce to amma can da yake duk an san menene malaman su duk sun karantar da daliban su sunna mutanen gari sun san menene sunna don haka dan kai ba za ka jawo hankali ba amma an kasancewa za a kara nesa da kai a kasa fahimtar sunnar ka to ba wai lalle bane sai ka tafi ba takalmi ka sa takalmi ka je masallaci ba wani abu ai to Hulaymi yake cewa an ce a cire takalmi a cire kafar hagu kafin dama saboda shi kansa takalmin ai karamci ne don haka fara cire hagu din shi ya fi cancanta a nan li'annahu qaitan lil badan yace saboda yana kare jiki za ya kare maka kafa daga taka wani abin da zai yi maka rauni ko abin da yake kazanta ne to kasancewar kafar dama ta fi karamci sama da ta hagu aka fara sa ta lokacin da ake sa takalmi in kuma za a cire ta zama ita ce ta ƙarshe domin ta zan karamcin nata ya fi tsawo domin lokacin da ka cire ta hagu kafin ka zo cire ta daman ta samu lokaci sama da yadda ta hagun ta samu lokaci a cikin wannan takalma a cikin wannan karamci Ibn Abdulbar Yusuf Ibn Abdulbar Allah ya masa rahama yake cewa wanda ya fara sa ta hagu ya yi kuskure a nan don ya saba ma sunna haka ya ce wanda ya fara sa kafar hagu yayin da zai sa takalmi ya ce akhta'a li mukhalafati sunna ya yi kuskure domin ya saba wa sunna walakin la yahrumu alayhi lubsu na'lihi amma sa takalminsa bai zama masa haram ba ma'ana da mutum zai zo takalminsa ne da ya saya da kudinsa a kofar wambai sai ya zo zai sa sai ya fara sa hagu sannan dama za a ce takalmin ya zama haram za a ce yana sanye da haram a'a ba za a ce yana sanye da haram ba amma kuma za a ce kayi kuskure ba haka ya kamata ka sa takalmin ba ka fara sa kafar hagu dama sannan ka sa hagu wani malamin ya ce idan ya fara da hagu sannan dama to ya cire ya sake maimaitawa haka wani malamin ya ce yan bagi amma ya kamata ya ce ba wai wajibi ba ya kamata ya cire ya fara da dama sannan hagu ta yi kuma Ibn Abdulbar a cikin magana ta incan da muka faɗa ko yana nufin idan ka riga ka manta ka sanya ka riga ka sanya su duka amma da hagu ka fara wato ba wajibi bane sai ka cire ka kuma sa su bisa tartibin da ya kamata bisa tsarin da ake so a'a tunda har ka riga ka sa shikenan al'amarin da ake bukatar kai ya riga ya tafi sai kuma ka jiri gaba lokacin da zaka kuma cire takalmin ka san yadda ake sawa ka fara sa daman sannan hagu saboda haka wannan umarnin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa idan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna ba umarni ne na wajibi ba kamar yadda Al-Qadhi Iyal yake cewa umarni ne na mustahabbanci ya kuma ce wannan ijma'i ne na malamai wato malamai sun yi ijma'i akan cewa al'amru fihi lil istihbab wa laysa lil wujub saboda haka mutum da zai manta ko kuma a jahilce sa ya fara sa hagu din sannan dama wannan ba zai sa a ce ya yi abin da yake haramun ba amma dai za a ce ya saba wa sunna kamar yadda Ibn Abdulbar ya ce akhta'a li mukhalafati sunna in yana so ya yi sunna sai ya fara sa dama kuma wannan zai taimaka masa wajen yaƙar shedan a cikin al'amuransa domin shedan yana shan al'amura da hagu to ya zan al'amuran sai da tayi da dama to shedan zai san cewa wannan mutum sun dan yi nisa akwai tazara tsakanin shi da shi amma in ya kasance yana kwaikwayen shedan in zai sa takalmi ya sa in zai sa da hagu in zai sa riga ya fara sawa da abin da ya fara sa hagu in zai sa wando ya fara sa kafar hagu in zai aka kawo abinci ya ci da hagu in zai sha ruwa ya sha da hagu to sai dan zai ce ya samu abokin tafiya shi kai wannan abokin tafiya ne ba ko komai da mu iri ɗaya ba to kaga anan sai ya makalkale mishi ya cuce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wata rajulihi da taji kansa wato ya fara da bangaren dama lokacin da zai taji kansa ya fara da bangaren dama kafin ya fara kafin da hagu haka nan idan wanka zai yi ya fara wanke kuibin dama kafin kuibin hagu haka nan idan aski za a yi masa ya fara miƙa dama a aske kafin hagu a fara ta dama kafin hagu aski haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayin lokacin da ya hajjin sa da aka zo aski sai ya fara miƙa dama yace ya fara ta nan banzamin ya fara ta nan sannan ya fara aski wanda ya tabbata a cikin sahih al-bukhari to zaka ga duk da cewa aski kamar gusar da wani abu ne mai kama da datti datti amma kuma an ce a fara da dama a aski akwai wani abu na ado a ciki akwai wani abu kuma na ibada idan ga mai aikin hajji ne a ciki to kaga wannan duk yana nuna karamcin abu shi yasa aka ce a fara shi daga dama annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa tuhurihi da kuma tsarkinsa wato lokacin alwala ko lokacin da zai yi wanka duk wanda yana cikin tsahur yakan fara daga banda suke na dama kafin na hagu sannan yace wa fi sha'nihi kullihi wannan wawun din galibin nusakh na sahih al-bukhari babu ita fi sha'nihi kullihi babu wawun din sai yujibuhu tayammunu fi tanaulihi wa tarajjulihi wa tahurihi fi sha'nihi kullihi akwai nuskar da tazo da wawun amma ibnu hajar yace al-aktharu isqatuha yawa yawancin nuskar da suka gani kofi kofi na bukhari da malamai suka rubuta babu wawun din sai ya zama fi sha'nihi kullihi kamar yana so ya ce maka dukkan al'amuransa gaba daya a lokacin da yake matafi ko a lokacin da yake mazaunin gida to yakan fara sa kafarsa ta takalminsa da dama yakan fara taje kansa da dama a lokacin da yake alwala ko wanka yakan yi da dama wato fi sha'nihi kullihi din ya kasance yana da alaka da tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wato duk lokaci duk a halin da yake waɗannan abubuwan guda uku yakan fara su ne da dama an gane idan muka cire wawun din kenan idan kuma muka gada muka batta wa fi sha'nihi kullihi muka bar wawun din to sai ya zama wannan yana daga cikin abinda malamai suke cewa al-aamul makhsus an-nass al-aam alladhi urida bihi al-khusus wato nassi ne wanda yazo da gabewa amma ba ana nufin gabewar ba ana nufin wani bangare banda wani bangare shine al-aam alladhi urida bihi al-khusus wannan yana nan a cikin al-qur'ani a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam an-nusus da yawa a zo da abu kaga kamar ana nufin duka amma ana nufin wani bangare allazina qala lahum an-nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel allazina qala lahum an-nas kalmar an-nas a larabci tana nufin don mutane kuma idan kalma a larabci alif da lam ta shiga cikin ta tana nufin istibraqil jins duk mutane duk mutane ne suka hadu suka gaya musu inna nasa qaddama ulakum asira zaka ga mutum biyu ne marak amma aka kirawo su annasu sannan inna nasa qaddama ulakum duk duniya ne ta karu akan su a quraishawa ne da yan kawancan su da wanda suke kawance tare al ahzab su ne suka hadu ba wai duk duniyar da ta hadu ba amma aka ce inna nasa qaddama ulakum shine Imam Shafi'i a risala yace wa hadha min al'ab allazi urida bihi al-khusus ab ne amma tun asali ma ba dukan ake nufi ba wani bangare ake nufi wani bangare da mutane yace da su inna nasa qaddama ulakum wasu bangare da mutane sun yi muku gangan ku ba ana nufin duk wani mutum ya shiga karkashin wannan ba to shi yasa malamai suka ce wannan wa fi sha'nihi kullihi min al'am alladhi urida bihi al-khusus ba ana nufin komai da komai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi sai ya fara da dama ba akwai abin da yake fara da dama akwai kuma abin da yake yin sa da hagu saboda haka kaga shiga ban daki ba zai shigo ba in za a shiga ban daki da dama za a shiga ko da hagu za a shiga da hagu ne kaga baya cikin wafi sha'ani bi kullihi in zaka fita daga masallaci da dama ko da hagu ba zaka fita da dama ba dan barin masallacin ba shine karamci ba ko shiga masallacin shine karamci kaga ka shiga da dama in ka tashi fita ka fita da hagu to anan wani karo zai iya faruwa tsakanin sa takalmi da fita daga masallaci ko an ce in zaka sa takalmi ka fara da dama kuma in zaka fita daga masallaci ka fita da me ga hagu in ka aje takalmin ka a waje ka zo fita ka zira hagu kaga ita zaka fara shiga takalmi can kuma kaga kayi abin da aka ce ka kai to irin wannan ya zame wani malami yace sai ka dora kafar akan takalmin to amma wani ya bawa shushaina ya goge takalmin kagan da dora kuma to wannan ya rage nashi mai wani malami yace sai ka dora kafa akan takalmin sai ka fito da tadaba ka sa sannan kuma ka shiga sawa amma galibi ai ba ma kula gaskiya da mun jefa kafan mu wannan masu jefa hagun ba wasu ai da dama suke fara kamar da mun kamar shi masallaci shine larura wajen ita ce bukatar su to yace sai ka fara da hagu da hagu din kamar yadda ake so amma kuma ka kasa cikin takalmi to kaga duk wannan zaka fara da hagu kaga duk wannan ai bai shiga cikin wafi sha'anihi kullihi ba idan zai yi kama ruwa kaga da hagu hadisi ya wuce a baya cewa la yatamassahanna ahadukum alqala'a bi yaminihi wa la yamassanna dhakarahu bi yaminihi kaga an hana kaga anan wa fi sha'nihi kullihi bai kunshi wannan ba zamu ga ta ce wa fi sha'nihi kullihi kalmar kullihi taukid ne ita kuma taukid din inda aka kawo don a dauke maka batun majazi don ka zace akwai wani majaz kace kun kace sha'an din ba duka ake nufi ba sai aka kara ma da kalmar kulli don ta kara nuna maka gamewar ake nufi to malamai sun yi magana akan ruwayar fi sha'anihi din domin zaka samu a cikin ruwayar muslim da wasu littattafan sunan sha'an din ta zo a farko kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'jibuhu tayammulu fi sha'nihi kullihi fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi an ga sha'an din ta koma farko kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'jibuhu tayammulu farawa da dama yana bawa annabi sallallahu alaihi wasallam sha'awa fi sha'nihi kullihi cikin al'amuransa duka fi tana'ulihi cikin sanya takalminsa wa tarajjulihi da taja kansa wa tuhurihi da tsarkinsa kaga fi sha'nihi din sai da tazo sannan waɗancan abubuwa uku suka zo bayan ta wanda wasu malamai suka ce waɗannan abubuwa uku zuwansu a bayan fi sha'anihi kullihi, kamar fassara fi san fi sha'anihi kullihi din, fi sha'anihi kullihi wato kaza da kaza da kaza. An gani? Saboda haka kaga a nan sha'anihi kullihi din an fassara maka, sai ya zama kamar yadda wasu malamai suka ce badalul kulli min kulli ne. Wasu suka ce fi sha'anihi kullihi din, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Aisha sai ta fassara ta da fi tana'ulihi. Tana'ul sanya takalmi daga ina ne? Daga kafa ne. Watarajjulihi taja kai a ina ne? Kansa ne. Kasa sama. Sai kuma tsuhurihi tsarkinsa, tsarki kuma shine iftahu abwabil ibadat, ibada tana buƙatar tsarki. Saboda haka kamar ishara ce zuwa ga gabansa gaba ɗaya da harkokin ibadarsa duka. Kenan duk abin da ya shafi ta'amuli da gabansa yakan yi sha'awar ya yi da hannun dama. A cikin harkar ibadarsa yakan yi sha'awar dama. Shi ya sa wasu daga cikin tabi'ai ko masallaci suka zo sun fi son dama sama da hagu. Ko masallaci suka zo sun fi son ɓangaren dama don su samu wannan albarkar. Ya zo a cikin Sahih al-Bukhari kitabul at'ima, wannan hadisin da muke karantawa ya zo a nan ta hanyar Abdullah ibn Mubarak daga Shu'ba, shi kuma daga malaminsa Ash'ath, wanda shi ne ya ruwaito hadisin. Malaminsa Ash'ath wani lokaci yakan ruwaito hadisin ya taƙaita a kan fi sha'anihi kullihi ba tare da ya faɗi sauran ba. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi sha'anihi kullihi, iyanan yake taƙaitawa. Wani lokaci kuma yakan ruwaito hadisin amma sai ya faɗi waɗancan ƙarin guda uku. Ita ma na Aisha da aka ruwaito hadisin daga wajenta, wani lokaci takan faɗi abin a dunƙule, wani lokaci kuma ta yi bayanin abin. Shi ya sa wasu suka ce kenan hadisin asalinsa shine waɗannan abubuwa guda uku. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi. Wanda ya ruwaito shi da fi sha'nihi kullihi ya ruwaito shi ne da ma'ana. Wanda kuma ya ruwaito babu wa fi sha'nihi kullihi ya kawo fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi, to ya ruwaito shi tare da bayanin abin da ake nufi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fara da dama. Wato ya zamana fi sha'anihi kullihi wata ruwaya ce, fi tana'ulihi wata rajulihi wa tsuhurihi ita kuma wata ruwaya ce daban. Wani ya kawo wannan, wani ya kawo wannan, wani kuma sai ya haɗa su biyun guri guda, kamar an haɗa abinda aka fassara da kuma fassararsa a guri guda. Wannan bayanin wasu malamai kenan. Za ka ga kamar Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya ɗan karkata zuwa ga wannan bayanin. Ala ayyi halin, abinda dai malamai suke cewa ka'ida dangane da farawa da dama ita ce dukkan wani abin da yake karamci ne, duk abin da yake ado ne, to ana son farawa da dama. Duk kuma abin da baya cikin karamci, baya cikin zina, kamar gusar da datti, gusar da ƙazanta, wannan ana farawa da hagu. Saboda haka mutumin da zai sa rigarsa zai fara da sanya ɓangaren abin da hannun dama kafin hagu, in babbar riga ce, in babbar riga ce ya zai sa ta ƙasa, sai ya fara turo da hannun dama kafin hagu. Haka nan in zai sa wando shi ma ya fara sa ƙafar dama sannan hagu, in zai sa takalminsa fada ne ko kafa ciki ne ko kuffi ne, duk zai fara. In zai shiga masallaci zai fara da dama. Aswaki, akwai ruwaya da ta zo wasi wakili, wanda cewa malamai sun yi magana a kanta, wasi wakili to shifa ya yi da dama ko ya yi da hagu? to siwaki ba zai shiga cikin izalatul najasa ba, izalatul adha, idan zai shiga cikin kawar da datti ba zai zama daidai da kama ruwa ba. To shi yasa wasu malaman sai suka ce ai da abu za a yi, saboda shi izalatul azani. Wasu kuma suka ce a akwai ma'anar ibada a cikin aswaki ai, saboda haka yana da wata martaba. To da dama da aka ce a fara ai da dama, me ake nufi da dama? Ka rike da hannun dama, sannan za ka yi aswakin ka fara koge bakin ɓangaren dama ko kafin hagu, duk wanda yana cikin yi da dama ɗin. Kamar rauni zagaye abu abinda zai yi masada a kace abinda zai yi ruwaya ba tun farko na ce ta ce masada ba, to ka gaya mai yadda za ka sa hula ka fara da da a to kuma wannan ka rike ta da hannun dama ka saka, amma dai hula dai ita gaba ɗaya take tafiya. Annabi ya sa zobe a damansa, ya sa a hagunsa duka, ya inganta agogo yana kama da zobe, saboda haka ka sa a dama ka sa a hagu duk ɗaya ne, za ka fara da dama saboda yana cikin ado, sa kwalli za ka fara da dama saboda yana cikin zina. Saboda haka ka ɗauki wannan ƙa'ida ce, komai ka auna shi yana daga cikin zina ne ko ku a'a yana daga cikin izalatul najasa ne, izalatul aza, kawar da wani abu da zai cutar da kai. Saboda haka za ka fara da dama ko za ka fara da hagu. Shiga guri mai datti, guri mai ƙazanta, kaga za ka fara shiga kasuwa. To shi kenan, za ka shiga kasuwa ka shiga da dama, in za ka fita fa da hagu, wato baka so fitowa ba, matsayinta ɗaya da masallaci kenan. Annabi ya ce khairu biqa'il ard almasajid wa sharru biqa'il ard as-su, ya za ka daidaita ta da masallaci? Manzo Allah ya ce wannan masallaci shine yafi komai daraja a duniya, mafi sharrin kuma guri a duniya shine kasuwa. Babu irin mutumin da babu a kasuwa, haka ne? Babu irin mutumin da baya shiga kasuwa, amma masallaci sai mutumin kwarai. Wa shabun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, saboda haka ni na fi ganin ka shiga da hagu, sai to kanka shiga da kafa hagu ka kici niki kuma a to ai ba wannan ake dubawa ba. Da ka fito daga masallaci da kawar hagu, kenan ka fito daga hagu. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, kenan lokacin da ka gama sallah ka tafi neman arziki kuma ka fito da kafa hagu, kenan ba wannan ake nufi ba. Me kike? A wannan ibada ba irin ta, akwai ibada wacce ke tsantsar ibada, akwai kuma ibada wacce ke juyewa ta zama ibada saboda niyya. Haka ba za ka yi kiyasin wannan da wannan ba. To abubuwan da ku ga shiga da dama, to ka tashi fito da hagu. Zai fuskanci ga kawo wannan kuma. Zai fuskanci mutane, wanda ya gama sallah a juyo liman zai fuskanci mutane. A wadda ku an ba ku wata ka'ida guda ɗaya, ko so kuke don abubuwa ɗaya bayan ɗaya. Fita daga masallaci da hagu, fita daga gidanka da hagu, ko da dama za ka fita daga gidanka da hagu. Za ka tuɓe riganka ka fara tuɓe ɓangaren hagu, za ka tuɓe wandonka ka fara tuɓe hagu. Da hagu za ka fita. Thank you. wato kana so ka fita da dama in zaka shi kafa waje ka fita da dama in zaka shi kafa kuma ka shiga da dama ai duk inda ka shige shi da dama to da hagu zaka fike shi kuma bai yiwa ka shiga da dama kuma ka fita da dama kaga kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idza tawadda'tum fabda'u bi bayaminikum idan za ku yi alwala ku fara da dama wato wajen wanke hannaye da wajen wanke kafafuwa duk ku yi da dama akwai waɗanda suke a matsayin gaba ɗaya suke kamar wanke fuska a matsayin gaba ɗaya take shaƙa ruwa a hanci gaba ɗaya ne shafar kai gaba ɗaya ce shafar kunne duk gaba a matsayin gaba ɗaya ce baka cewa bari ka fara da bangaren dama sannan kai hagu a'a duk a matsayin gaba ɗaya suke a cikin sunan abi dawud da kyakkyawar salsala daga aisha Allah ƙara mata yarda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa tana cewa kanat yadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama al-yumna li tahurihi wa ta'amihi wa kanat al-yusra li khilafihi wa ma kana min adha hannunsa na dama yana amfani da shi wajen tsarkinsa alwala ko wanka yana fara da dama yana amfani da hannun dama wa kanat al-yusra li khilafihi abinda kuma ya saba ma wannan ko li khala'ihi lokacin da yake ya ba haya zai yi tsarki yakan yi amfani da hagu wa ma kana min azada duk abinda yake akwai kazanta tattare da shi Ummu Atiya Allah ya kara mata yarda kuma yanda yazo cikin Bukhari da Muslim yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce musu lokacin da suke yi wa ƴarsa Zainab wanka bayan rasuwarta manzo yake cewa ibda'na bi bayaminha wa mawadi'il wudu'i minha ibda'na bi bayaminha ku fara da damanta lokacin da suke mata wanka to da mutum zai yi alwala ya fara da hagu alwala sai ko ba ta yi ba ya fara wanke hagu in ya zo wanke kafa ya wanke hagu alwalarsa ta yi ko kuma ba ta yi ba alwalarsa ta yi ba zai sake ba wannan ijma'i duk tun malamai abinda suka yi ijma'i a kansa kenan farawa da dama a wajen alwala ko wanka sunna ne wanda ya fara da hagu alwalarsa ta yi babu cewa wajibi sai ya sake wanda suka wajabta wannan su ne shi'a su a gurin su wajibi ne in ka saba su sai ka sake alwala shi ne malamai suke cewa wala ibrata bi khilafihim dan sun saba da su saba da su yadda duk daya ya zo a cikin musannaf da ibnu abi shayba daga ali da ibnu mas'ud suna cewa la tubali bi ayyi yajib bada'ta in kana alwala kakka damu da hagu ka fara ko da dama babu wani damuwa to babu komai kaga wannan raddi ne ga shi'a tunda hagga ta yadda alishi kansa yana cewa babu damuwa saboda haka za mu dakata a wannan hadisi sai sati na gaba insha Allah za mu shiga hadisin Anas Allah ya kara masa yarda wanda yana da dan dogon bayani watakila kuma mu hada da hadisin Anas dai na askin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi sannan ya bawa Abu Talha Sahal ibn Zaid al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu ya bashi gashin sa da ya aski za mu karanta waɗannan hadisai biyu insha Allah a sati na gaba wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in jinin da yake zuba a dalilin bari da mai ciki za ta yi ana daukan sa a matsayin nifasi na'am nifasi daman shine jinin da yake fitowa daga mahaifa a dalilin haihuwa to ko da bari ne wannan jinin daga mahaifar ta yake saboda haka matsayinsa matsayin nifasi ne a yayin da ya zubo ba za ta yi sallah ba sai bayan ya dauke ta yi wanka a ƙasa a tsan abinda mafi tsawon lokacinsa shine kwana 40 kamar yadda ya tabbata a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam sanya zobe akwai wani yatsa ne wanda sunna ta keɓance a sa a cikinsa. Yatsan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sa zobe shi ne yatsan da yake kusa da ɗan Ali, ake ce masa ko wannan yatsan mai sunansa ɗan Ali ko ɗan ƙuri, to ne ne ɗan Ali, ni dai ɗan Ali na san ana ce wata, to ɗan ƙuri, to wanda yatsan na kusa da shi shi ne al-bunsar ko shi ake sawa, annabi sallallahu alaihi wasallam yake sawa zobe sau tari don Allah a takaitaccen bayani akan halaccin yin magana a cikin banɗaki alhalin mutum yana wanka. Akwai banɗaki, akwai gurin wanka, akwai yanayi na tsuguno, akwai kuma yanayi na wanka wanda sun sha bamban. Yanayi na tsugune wannan bai halatta ba, mutum yana tsuguno yana magana ko da ba a cikin banɗaki ba ne, ko da a cikin sahara ne, a fili ne, a dokar daji ne, wannan bai halatta ba. Amma in gurin wanka ne, wannan babu komai. Malamai har karantarwa suke yi suna cikin gurin wanka, kamar Ibnu Abi Hatim ya kasance yana karantawa mahaifinsa Abu Hatim Razi Muhammad Ibnu Idris, yakan karanta masa littafi yana cikin banɗaki yana wanka yana masa gyara. Hakanan Ibnu Taymiyya yake yana abin nan kakansa Aljad Abul Barakat shi ma yana yi. Saboda haka wannan babu komai, idan halin wanka ne, amma halin ba haya ko bawali wannan bai halatta ba. Wannan ya ce satin da ya gabata na ji ka ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin talbiya ne bayan ya hau abin hawansa. To malam ya halatta kenan mu yanzu idan mun hau jirgin sama mu fara talbiya? To kaga wannan bai gane karatun ba, watakila ko ya zo bayan an ɗan yi nisa ko kuma yana nan yana gyangyaɗi ko kuma dai hankalinsa yana wurguri. Abinda ake magana shi ne ɗaukar niyya, talbiya ta ɗaukar niyya, ta ɗaukar harama, labbaika Allahumma hajjatan ko labbaika Allahumma umratan ko labbaika Allahumma hajjatan wa umratan. Wannan talbiya da za ka yi ta ɗaukar harama, wacce take nuna cewa ka ƙuduri niyya, yanzu ka shiga aikin hajji, ita ce ake magana talbiya. Mutum ba zai yi ta ba sai lokacin da ya shiga aikin, amma kana cikin jirgi matuƙar ba ka yi niyyar zamo mahajjaci ba ko mai aikin umara, baka shiga wannan aiki da niyyarka a zuci ba, to ba za ka yi talbiya ba. Amma da zarar ka shiga kuma shikenan. Don haka muna magana ne akan yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi talbiyarsa ta niyya ta harama, shi ne lokacin da ya hau kan abin hawansa. Ita niyya ai kakan yi ta tun kafin miƙati, abinda aka hana shi ne ka yi ta ga wato bayan ka wuce miƙati, shi ne laifi. Amma duk malamai sun yadda ana iya ɗaukan harama kafin miƙati. Amma na annabi sallallahu alaihi wasallam muna faɗar lokacin da ya zo Zulhulaifa ko Abiyar Ali, kamar yadda yanzu ake ce mata, lokacin da ya zo nan ya yi raka'a biyu a wannan wadin, bayan ya gama ne ya yi ihrami nan bayan sallama ko kuwa sai da ya hau abin hawansa, shi ne nan aka yi saɓani. Amma magana mafi inganci wata tabbata a cikin hadisi sai hai shi ne ya yi ta ne lokacin da ya hau abin hawansa, niyyar ɗaukan harama. Idan suka san cewa ‘yan Najeriya in suka san cewa ba za a je Madina da su ba, ballanta na miƙatin su ya zama miƙatin ‘yan Madina, to za su iya yin haramarsu tun gabanin su hau ma jirgi, ko suna cikin jirgi bayan an yi awa biyu da tafiya ko awa biyu da rabi ko awa uku ma, don har awa uku ma ba a zo ba bane a ƙetare. Don haka a iya sa ihraminsu ko su ma shiga da ihraminsu. Sa fararen kaya ba shi ne niyya ba, don ka sa farin kaya ba shi ne ka fara aikin hajjin ba, sai ka yi wannan labbaika Allahumma umratan ko hajjatan, gwargwadon dai irin nau'in hajjin da za ka yi. Shi wannan labbaika da zaka faɗa a nan ne kake ƙuduran niyya ɗin. Amma sa kayan farare ka iya sa su koma tare da kana cikin aikin hajji ba. to wasu dauka in ka sa kayan shikenan ka shiga ba haka bane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya sa kayan ma har turare ake sa masa a jikin sa ya sa kayan a jikin sa shi yasa wannan turare da ake sa sunna ne duk da cewa malikiya sun hana amma annabi sallallahu alaihi wasallam an sa masa wannan kuma yace wa fassara masa hadisin da yake cewa an Jabir radiyallahu anhu qala qada rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishufa'ati fi kulli ma lam yuqsam فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ولا درسين غدا درسين أكن شفعة شفعة شين أبن كوكي تاليا دكيدا وانا أكنسا فيني كوجدا كوغونا كنا تاليا دكيدا وانا أكنسا تو إذا كتاش سيد بانجرا كشي يفتن شنسا كتيروا كافن كتيرا ودي قائد الشراء شي يكي دهكي ko da ka je ka yi magana da wani in ya kai kara a ka'idar shari'a baka isa ka sayar ma wani din ba sai shi shi ne abokin tarayyar ka cikin wannan filin ko wannan gonar ko wannan gidan sai ka tuntube shi idan ya ce baya bukata to a lokacin ya sarayar da haƙƙinsa sai ka je ka nemi duk wanda yake so ka sayar masa amma matuƙar kana tare da shi kuna tarayya cikin abu guda to shikenan sai za ka sayar sai abin to shi ne a nan maza Allah yake cewa annabi ya hukunta shufu'a haƙƙin shufu'a cikin duk abin da ba a raba shi ba idan aka raba aka samu iyaka aka fitar da hanyoyi gida ne kai ga da kashi ga da shi kowa da hanyar fita ga hanyar da zai bi ga hanyar da za ta bi to shikenan haƙƙin shufu'a kuma ya tsaya sai kuma haƙƙin makotaka haƙƙin shufu'a na cewa shike da haƙƙin ya tsaya ya tsare sai kuma abinda ake cewa haƙƙin bakotaka shi kuma wanda ya sha bambanta da shufu'a na shufu'a ko kayi ciniki da wani alkali na iya rushe wannan cinikin a baba wannan sai idan shi ne yace baya so haƙƙin shufu'a kenan haƙƙin bakotaka kuwa in kayi ciniki da wani cinikin ya hau sai dai idan ka dubi kuma zamantakewa ka fara tuntuɓar sakaji wannan shi ne bambancin su to idan aka samu iyaka aka fidda iyaka aka fidda hanyar kowa shike da haƙƙin su baya dogon darasi ne watakila in muna da rai da lafiya za mu zo kansa a cikin karatunmu eh wannan kuma wani haƙƙi ne da yake da alaƙa da muru'a mutunci zaman mutunci da mutum sai shi kuma wannan da yake cewa mai wannan hadisi yake nufi suna ɗin su kansu wasu suka tafi akan haramci duk hoto ko ba wani ilimi na kyamara ne ko na abin nan ne bidiyo ne wato mai motsi ne ko mara motsi ne sauraka su duk ba su ganin halaccinsa in ka gansu sun fito ba a kasa ɗin bidiyo ba su san ana ɗauka ba a cikin rurubi aka ɗauke su kamar Sheikh Nasiruddin Al-Albani kamar Sheikh Ibn Baz Abdulaziz Ibn Baz Allah ya ji kansu waɗannan duk sun tafi akan haramci kowane irin hoto shi yasa ba za ka ga kasar bidiyo na albani ba sai dai ka ji audio ba za ka ga bidiyo ba don dabba yadda ba akwai irin su Sheikh Muhammad Salih Ibn Uthaymeen shi ma malaminmu ne babban sunna Allah ya ji kansa da rahmatsa shi yana ganin wannan na hoto wanda ake ɗauka ba zai shiga cikin wannan nusus ba zai shiga cikin irin wannan nasi ba saboda haka shi yana ganin wannan da bambanci wancan kana kwaikwayo wannan kuma wannan na asali din ne kawai ya saki aka dawo da inuwarsa a cikin takarda kamar ka yi rubutu ne ka ba ma wani ya je ya yi photostat ɗin wannan rubutun in ya yi photostat ɗin wannan rubutun kaga wannan dai duk wanda ya gani zai ce rubutun wane ne ba zai ce rubutun mai photostat ba ne saɓanin mai zanawa in ya karɓa ya zana za a ce wannan zanen wane ne in an san wanda ya san shi ya yi abin nan to kaga akwai bamban tsakanin wannan sura wacce ake ɗauka da hoto ta hanyar inuwa da kuma waccan da ake zanawa da hannu don haka su suna bambancewa suke cewa wannan ba zai shiga cikin wancan ba to amma duk da haka sukan yi wato gaciya sukan ce ko wannan ɗin wacce suka ce asalinta ba haramun ba ne takan iya rikide ta zama haramun yayin da za a riƙa yin hoton ana yi masa wannan abin da Allah ake yi wa wanda zai ɗauki hoto ya rataye a jikin motarsa yana tsammanin akwai wata albarka ta musamman da zai samu saboda wannan hoton ko hoton zai kiyaye shi daga haɗurra ko ya sa a kantinsa yana jin zai jawo masa abin nan zai jawo masa arziki sai ya ja masa ciniki. To kaga wannan ya dauki wani haƙƙin Allah ya ba mu wannan hoton. Wannan haramun yake, shirka yake, babu wani wanda zai halatta masa yin haka. To shi yasa su kansu Salihu al-Uthaymeen suka ce idan yin hoton wannan in aka yi shi da wata mummunan manufa zai jawo shirka ya zama haramun. Shi yasa suka ce bai halatta ba wani ya zo ya liƙe hoton shehinsa a gidansa. Ya yi babban hoto ya liƙe, saboda malaminsa ne yana ganin girmansa, baka san menene zai zo nan gaba ba. Ta yi tafiya, in ta yi tafiya jahilci ya fara shiga cikin gidanka baka sani ba, bayan mutuwarka ko jikokinka ma, a ce ai baba wanda yake bautawa, kamar yadda ya faru ga mutanen farko. To irin wannan hoton wanda zai yiwu nan gaba a yi bauta masa, haramun ne. Sun ce haramun ne saboda zai iya kaiwa zuwa ga abin da yake shirka, don abin da zai kai zuwa ga shirka a haramta shi. Shi ne abin nan. Kaga anan ba sun haramta shi saboda hoto ne da aka dauka da kyamara ba, saboda irin da sakamakon da zai iya haifarwa nan gaba. Kuma wanda mu muka fi kowa sanin wannan, yadda muke ga hotunan shehinai ana liƙa su a cikin gida, ana liƙa su a kantina, ana cewa za su dawo abin nan a ciniki, za su sa a samu kuɗi. Wani kuma sai ya liƙa a kantin kuma ya yi gobara, kuma kantin ya ƙone. Kaga ya kamata ko ya sa a cikin kanti kuma a zo a sace kuɗin, a yi masa sata. Kaga irin wannan yanayi ya kamata kuma ya tuhumi shehin, tunda dai ba wanda zai zo ya ɗauka, in akwai shehin ya ɗauka kenan. ya kamata a tambaye shi. To kaga a irin nan suke cewa, to kaga irin wannan hoton bai halatta ba, saboda yana wato haifar da shirka, bai halatta a same shi ba. Amma a karan kansa, misali malami zai yi darasi a ɗauka a bidiyo, shi kenan sai a bauta wannan, kaga babu wannan maganar tunanin a bauta masa. Karatu yake yi, kitabu tauhid yake karantarwa, sai a bauta masa nan an gaishe yana karanta kitabu tauhid. Amma an yi ƙaton hotonsa an liƙe a tsoro ko a ɗaki, wani hoton in ka gan shi kamar ya yi magana, ashe ana shiga ana fita. Kaga kowa ya ga wannan hoton ya san akwai wani abu a ƙarƙashinsa. Amma an yi karatu an ɗauka a bidiyo, kaga wannan baya cikin abin nan. To su waɗanda suke hana hoton kwata-kwata, ƙa'idar su ba ta karyewa, don haka ba za su yarda a ɗauke su a bidiyo ba, don babu bambanci tsakanin hoto wanda yake na mai motsi da mara motsi. Ba za su yarda su fito a bidiyo ba. Ibn Baz ba za a ganshi a bidiyo ba, sai dai idan an ɗauke cikin rububi bai sani ba. Amma ba za ka karatun shi an hasa maka shi da bidiyo ba. Saɓanin Ibn Uthaymeen za ka gan shi, Albani ba za ka karatunsa a bidiyo ba, saɓanin Uthaymeen shi za ka gan shi. Saboda haka idan ka ce duk hoto haramun ne, to kar ka tsaya gaban kyamara ta bidiyo ba, domin masu faɗar irin maganar da ka faɗa ba sa tsaya gaban kyamarar bidiyo. Shi yasa yana daga cikin tanaƙuri ka ce duk haramun ne, amma kuma za ka fito cikin bidiyo. Me ya bambanci? An gane ko? Yawwa. Talabijin a ɗaki. To in ka kashe fa? In ka kashe? Kafe hoto kake cewa? Me ya amfanin ka kafe hoto a ɗaki? Ai ba ya da wani amfani. Baya da wani amfani, yana iya jawo wannan abin da ake faɗa. Duk da cewa mun yi magana a kan hoton iri biyu ne, akwai sura ta zanawa wanda su ne yawanci hadisai ya zo a kansu, akwai kuma photograph wanda muke amfani da su yanzu. Wannan kuma yana cewa abin da yake damunsa dangane da yin rubutu, baya iya yi da dama, kuma wallahi yana so ya riƙa yi, amma abin yana neman ya gagare shi. Ai da ka ji karatun hadisin, mun yi bayanin wani tun a farko ko? Mastata'a, wanda Allah ya shi ba hango wajen rubutu, kaga a zo a ce sai an tankwaro shi sai ya yi rubutu da dama, kaga ai neman ake a ce ya daina rubutu. Shi yasa hadisin ya zo da mastata'a, kana yau ji mu hutta yammunu mastata'a. Na ka amanta da wannan ziyadar. ta inganta tana cikin sahihul bukhari Allah ma cikin sarki ba mu dacewa wa sallallahu sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wasallam
yana da tawaddu da alƙalabin sa idan ya ji